sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashar FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana za su same mu a radio FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kama na masu na'urar computer a duk lokacin da suke so suna iya daddangwale voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji cewa an kaddamar da gidauniyar taimakawa ƴan gudun hijira a jamhuriyar Niger. Sai rashin lafiyar ƴar takarar shugaban ƙasa Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Kana za ku ji batun biyan kuɗin tsayawa takara. Kuma akan wannan batu ne za ku kira mu yau domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin ya dace a sa farashin da yake kowa zai iya sayen takardar tsayawa takara ko ko a sa farashin ya yawa domin a samu mutane kalilan? Sannan kuma amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Sudan ta Arewa, Salva Kiir, yayi watsi da rahoton zargin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar da laifin tara dukiya mai tarin yawa. Alhalin miliyoyin 'yan ƙasar ta Sudan ta kudu na fama da rashin abinci. Mai magana da yawun shugaban Atani Wick Atani yau Talata ya ce rahoton da kungiyar tallafi da cibiyar da ke Washington da ake kira da Sentry ta wallafa zancen banza ne da kuma ƙarya. Ya ce an tsara rahoton ne da nufin bata sunan shugaba Kiir. Ya fada wa muryar Amurka cewa rahoton na kungiyar Sentry siyasa ce kawai, tunda yana kunshe ne da batutuwan cin hanci da rashawa a kasar Sudan ta kudu marasa tushe. Kuma za a yi amfani da rahoton wajen fakewa da guzuma a sarikar sana. Ana iya amfani da rahoton don yin juyin mulki ta bayan fage.
Tsagaitauta a Syria ta fara aiki gadan-gadan yau Talata a yayin da aka samu rahotannin lafawan al'amura da kuma tarzoman kalilan. Da faduwar ranar jiya Litinin aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagai ta bude wuta sa'o'i bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceto ƙasar daga yakin basasan shekaru 5. John Kerry ya ce za a yi garaje gadami wajen tantance ingancin yarjejeniyar wadda Rasha da Amurka suka shiga tsakani aka kulla. John Kerry ne da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov suka bayyana cimma yarjejeniya da sanyin safiya Asabar a Geneva. Yarjejeniyar dai ta samu goyon bayan wasu ƙasashe waɗanda suka haɗa da Iran wacce take goyon bayan gwamnatin Siriya da kuma Turkiya wacce take son a cire shugaba Al-Assad da kan karagar mulki.
Shugaban ƙasa Barack Obama a yau Talata ya yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen mulkin Amurka Hillary Clinton yakin neman zaɓe yayin da ta ɗauki 'yan kwanaki domin ta murmure daga rashin lafiyar pneumonia da ya kama ta. Mr. Obama ya yi magana wajen gangamin siyasa da aka yi a birnin Philadelphia, sannan ya halarci taron tarawa jam'iyyar Democrat taimakon kuɗi. Jiya Litinin da dare, Hillary Clinton ta faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa idan Allah ya yarda, ya zuwa ƙarshen wannan mako za ta koma ga yaƙin neman zaɓe. Ma'aikatanta sun ce sun yi kuskure da ba su bayyana wa jama'a rashin lafiyarta ba, wanda ya faru a ranar Juma'a ba, kwanaki biyu bayan haka kwatsam ta bar wajen taro a birnin New York. Hakan ya jawo cece-kuce akan rashin lafiyar. A jiya Litinin, Mrs. Clinton ta faɗa cewa bata yi zaton rashin lafiyar ta zai zama wani abin cece-kuce ba. Dukansu, Mrs. Clinton da abokiyar karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump sun yi alkawarin gabatar da ƙarin bayani akan lafiyarsu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kungiyar lafiya ta duniya ta ce an sami nasarar shawo kan bullar annobar ciwon shawara a ƙasashen Angola da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan da aka yi wa miliyoyin jama'a allurar rigakafin cutar. Daraktan sashen da ke nazarin bullar annobar cututtuka na kungiyar lafiya ta duniya Mrs. Sylvia Bryan ta faɗa a birnin Geneva ƙasar Switzerland cewa an shawo kan barazanar barkewar annoban, inda ta ƙara da cewa ba a sami sabon rahoton kamuwa da cutar ba a Angola tun 23 ga watan Yuni, sannan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tun 12 ga watan Yuli. Sylvia Bryan ta yi gargaɗin yiwuwar ɓarkewa annoban a sauran ƙasashe 32 na Afirka, musamman ma a yankunan ƙasar Congo da ba a yi wa allurar rigakafin ba a wannan kwanakin.
VOA
Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskan labaran rahoton namu da batun gidauniya yan gudun hijiran Niger. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An dai gudanar da bikin kafa wannan gidauniyar ce a cibiyar yaɗa al'adun ƙasar Amurka a Niger, wacce mata shugabannin kamfanoni masu zaman kansu suka kafa domin su ma su kawo nasu taimakon ga 'yan gudun hijira na yankin Difa. An kuma gudanar da bikin ne a ƙarshen jagorancin jakadiyar ƙasar Amurka da ke da zama a Niger, Madam Enis Redig. To ko me yasa ƙungiyar mata shugabannin kamfanonin masu zaman kansu tafi mai da hankali kan sutura a wannan gidauniyar? Maryama Dauda ita ce babban magatakardar kungiyar.
Kun san sutura babban abu ne. Dan Adam wanda bai da sutura ai bai da mutunci. Shi yasa muka kiro bangare kamar duka yake da suna ONG ko wasu kungiyoyi su ma su tuna da a tattara kaya kowane iri ne. Sai mu samu mutura ma ƴan uwanmu na Difa tuhan sawa na jiki su ne muke tattarawa, in tsohi ne ma in sabbi ne ma duk abin da ke gare ka sai ka bado sai mu tura musu tunda su suna cikin bukata.
A nata bangare ministan al'umma Madam Kafarake Jaku da ita ma ta halarci bikin ta yi wannan kira zuwa ga al'umman Niger.
To waɗannan kaya ko tsohin kaya ne a kawo su, sabi da tsohi duka a kawo, in zannuwa ne da ba duka ba a kawo, kayan yara duka a kawo, babu wani abu bambanci tsakanin kaya, duk wanda ko tagwa guda ka iya kawo ka kawo a sunan mutanen Difa. Kuma muna tambayawa ga association a kula munu da tsohin mutane basu da ƙarfi a kama musu sosai, masu motoci ɗan kasuwa su kama munu. Ina musu tambaya su kama munu in kayan nan an samu an tara su an sa cikin karton, a kama munu ko karton guda ko biyu a sa cikin mota a kai.
Yan gudun hijirar dai yankin Difa na cikin wani hali na tsakamai wuya, inji ɗaya daga cikin 'yan asalin yankin Difa mai suna Madan Shibo Halima Hassan.
Mutane wasu mata da juna biyu sun aihu a hanya Difa zuwa mai kilometer wajen 70, mutane sun taka da kafa ba takalmi. Yanzu abin da ake ciki mutane sun yi yawa kaman tururuwa tabarkalla, amma suna da matsala wajen kaya da aka ce daga gaskiya da wajen abinci da wajen ruwa da wajen sabulin na tsarkake jiki da wajen kwana, tunda duk komai wuri ɗaya suke yi suna tattare kenan. Akwai ciwon ido na yara, akwai ɗan zawo da yake kama su kai guya na kake da ka musalla tun da suna cikin bezuwa.
Za dai kwashe tsawon kwanaki 20 ana tattara suturar kafin da gimsani a aikawa 'yan gudun hijira na yankin Difa. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Yusuf Abdullahi, sai kuma a nan Amurka inda aka samu matsalar rashin lafiya da ta hana 'yar takarar shugabancin Amurka ga kashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton lokacin taron tunawa da hatsarin ranar 11 ga watan Satumba. Wannan batu ya haifar da cece kuce. Wannan yasa na tambayi Professor Yusuf Alasan, malami a Jami'ar Kansas da Missouri a nan Amurka, ko yana ganin wannan rashin lafiya na iya zama mata cikas a zaben. Amma sai ya ce,
idan ka duba ai wannan ba wani abu bane, kamar yadda likitanta ya faɗa, ko da zama na gani da safe shi likitanta, likitan mijinta yayi bayanin cewa tun daga 1999 yake kula da lafiyar, you know, Clinton family, shi kansa former president Clinton da ita da yarta, ka gane. So kuma sannan gaba ɗaya likitan ta nuna cewa ba wani abu ne, ciwo bane na ciwon sanyi ne, pneumonia ne. Allah tuba, kai da ni da kowaye ma zai iya kamuwa da wannan ciwon, kuma za ka iya zama dehydrated kamar yadda ta zama. Saboda haka ni a gani na wannan kawai dama suna neman, dama in ka tana tun kwanaki suna yin sharri akan cewa ba ta da lafiya, a duba da kanta yake rawa da dai sauran irin waɗannan abubuwa. So kuma Allah da ikonsa, Allah ya kawo ya ba su wata ƴar karamar dama, to zan ce gaskiya suka wuce gona da iri a wannan. Amma ni a fahimta ta kuma a yadda nake kallon abun, wannan ba wani abu bane illa tunda har mata je gidan ƴarta ta huta, you know, kuma gata ta zo ta yi wa ƴan jarida magana, kuma ta ce yanzu na ta ci gaba da hutawa kamar yadda likitan ta ya ba ta shawara, to don jimawa wanda take ji, dama ka san Bahaushe ya ce in mutum ya ki ji
ba ya
gani ba. To kaga ta kiji turin jima'a da aka diagnose ta da wannan pneumonia, likitan da yace ta zauna ta huta.
To Professor Akar dai kaje nisa. Wannan karan shin kana ganin a bar kudin tsayawa takara ya zama abin da kowa zai iya shiga ko kuma ya tsaya takara ko ko ina hankalin kai karkata game da wannan?
Wannan al'ada ce na sani da ake yin ta a duk duniya, saboda haka bai kamata a ce mu kamar kasar irin Najeriya ko Chad ko Niger ko Cameroon an ware mu a ce komai ya zama na kyauta ba. Gaskiya ka san mu mun saba da komai a ce kyauta. So waɗannan kuɗaɗe ina ganin suna da muhimmanci, kuma alama ce cewa idan da gaske kake ana son ka biya wannan kuɗi na takardu ne da kuma yadda za a yi prosesin waɗannan takardu da sauransu. So amma ni a yadda na fahimta, kamar zaben da ake wanda yanzu President Muhammadu Buhari ya sami nasara, a gaskiya an tsawwala waɗannan kuɗin. Dan kamar yadda na fahimta, saboda ba shi da wannan kuɗin da zai biya, sai da ya je banki ya ciwo bashi. Ka gani? So wannan gaskiya ba a gani na, wato idan yanzu da ni da kai mu ce muna so za mu zama shugaban, muna so mu tsaya takarar shugaban Najeriya, Allah na tuba waɗannan kuɗi idan ba ta irin President Muhammadu Buhari za mu je banki kuma sannan bankin ya tsaya mana ba, babu yadda za a yi mu samu wannan kuɗin da za mu je mu ce za mu kai sannan a ba mu form mu cike sannan mu ci gaba da wannan harka. So ina ganin cewa gaskiya waɗannan kuɗi sun yi tsada, sun yi yawa. Ya kamata a ce daidai ruwa daidai tsaki, kamar yadda ka faɗa daga councilor. Idan misalin za a ce dan kar a bashi form ɗin kyauta ko kuma a ce kawai zai tsaya kyauta ko za ta tsaya kyauta, a ce misalin naira 500, ka gane? Sannan idan mutum zai tsaya dan majalisar ƙasa, a ce misalin naira 1000. Idan mutum zai na jiha kai, idan mutum zai tsaya dan majalisar ƙasa, a ce masa kamar 5000. Idan mutum zai tsaya sanata, a ce kamar 10,000.
Amma ba ga irin waɗannan in ai haka na abin zai zama kamar wasan kowa da kowa ma zai shigo ya ce zai takara.
Shiga daban, ka gane? Wannan kamar abin da ake cewa generation ne na revenue da kuke yi, maimakon ku bada form ɗin kyauta kuma ya zama na kawai kowa a ce ya zo ya shiga. Amma in ka ce in muddin ka kawo wannan ɗan kuɗi da za ka ake bayarwa na ko'ina a duniya amma baka tsawwala ba.
To madalla, akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin a bar kowa ya samu daman tsayawa takara ta bada kuɗi kalilan ko kuwa a sa sai ya zamanto sai wanda wani? Muna sauraron ku, amma a shakata da wannan kafin mu fara an san kiran ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na harko daga Kano. Waye ne ke kira daga Kano?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To malam Ali, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai ina ganin a sauƙaƙa, ai duk wanda ya shiga wanda ya cancanta ne zai samu.
Eh,
haka shi nake ganin a sauƙaƙa kuɗin ya zama madaidaici wanda yake, sai wanda dai Allah ya ba shi ne dai zai samu. amma an tsawala din shi yake kawo yawancin face-face ma da ake
to ha gaci to shi kenan mun gode yanzu bari mu je Dubai hadaddiyar daular Larabawa wane ne daga Dubai
Ahmad ne
to Ahmad me ra'ayinka game da wannan batu
batun wannan ko batun me ra'ayina akan abar mutane su riga shiga
a sa kuɗi kalilan ba layin naka na rawa malam malam Ahmad layin ka na rawa na ai gaskiya ba mu jin ka layin ma ya tsunke gaba daya ya tsunke sai dai ka ci gaba da kokartawa muna magana ne akan shin me kuke gani
abinda muke gani kudin nan da za a sa kudin nan kadan
me yasa kace haka
kasancewar idan aka tsawala kudin in mutum ba an samu adilin mutum ba zai ga aito kudin shi kafin gurin sayan fof din nan yayi amfani da kudin shi ne da yawa yanzu abin da zai kawai zai kokarin ya tara makai ne amma in abin ya zo da sauki Allah ya sa aka samu mutum kuma yana da tausayi ga jama'a daidai ka'ida biyan da ya kamata
to ka san cewa gudunmuwan ciyar da gwamnati gaba haƙƙi ne na kowa da kowa sai ga mutane kuma sun amfani da wannan daman suna wani abu na daban
to wannan to san rayuwarsu suke bi ba yanda dokar aikin ta ba su ba
to mun gode ƙwarai Malam Ahmadu yanzu bari mu je Adamawa waye daga Adamawa
to ya yi kyau eh an jima
nawa madallah waye daga Adamawa
Adamawa Abdulalmu
to Almu
Abdulalmu
to Abdullahi me ra'ayinka
ra'ayi da kawai a daina hana kowa ya daina shiga kawai ma kawai a dai hana kawai shiga kawai
a hana kowa shiga sai wa da wato zai shiga in an hana kowa da kowa shiga
in an hana kowa shiga wato matsalar ana samun matsalar mutanen mu ba su da hakurin su zauna gida su tsaya su tsaya su taimaki iyayen su da kakannin su
ka gane maganar da muke yi kuwa ka san akan
ba maganar shiga Afirka tuwa shiga kasashen tura ba
a'a maganar takara muke yi fa
maganar takara ne
to yanzu bari mu je dai Taraba waye daga Taraba
Malam Bala majini daga Jalingo Taraba
to Bala me ra'ayinka game da wannan batu
ra'ayina shine ya kamata a ce an so sauta kudin wannan takara din saboda wani mutumin kirki ne yana so ya shiga takara amma bai da misali kamar Buhari
kash ga Bala ya koro bayani kuma layi ya tsinke Bala ci gaba da kokartawa
to
ba
Bala ba dai
to wane ne yanzu Taraba kuma din
yanzu kana magana da Isa ne daga Taraba
to Isa me ra'ayinka ai layin Bala ya tsinke yanzu nan to Isa Jamuje me ra'ayinka
ra'ayina shine akan batun maganan kudin shiga din nan
tsawa takara ba
neman shugabanci kamar lokacin da Buhari ya kasance
sai dai ka dan kashe rediyon ka don ina jin murya ta asiri
to ba da ma barin kashe rediyon din kana ji na yanzu
a gurguje a gurguje
shine yanzu kamar wannan lokacin da Buhari katin muke siya mu kankare tukunna mu jefa masa to amma yanzu haka ce da ka wani yanayin tsari kuma ya zamu ya kasance in da mu taimaka ma wanda yake neman shugabancin kasa ya san ga wanda ya taimaka masa
to aka ce za a sa kudin yayi kadan yadda kowa zai iya kokartawa ya ga ya shiga ba tare da ya takura mu wani ya takura mashi ba shi ma
to babu damuwa nagode Allah
ubangiji to mu adda godiya to yanzu sai Kaduna waye daga Kaduna
kanin alaji Alhamdulillah kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji Kaduna Najeriya.
To Adamu me ra'ayinka ko ina hankalin kai karkata?
Ni ra'ayina akan wannan idan aka ce an saukaka ya zama kamar gaba a kasuwa.
To
gaskiya za a samu rashin rayuka. saboda mutane da aka ce kansila 500 wani ma ya san bai cancanta ba, amma dan ya fito ya nuna mutane san iyawa da shauran su, zaka ga ya fito ya nuna tsayawa garin haka da ƴan abokan wannan da wannan, sai kaga an kama gaba an dauki fada daga ƙarshe kuma ai aduma da ba a so. Ni ra'ayina gaskiya a maida abin tsakatsaki kaman yanda ake yi misali, amma na yanzu da yayi yawa, amma abin amin tsakatsaki kaman kansila a ce daga dai 50,000 misali ya isa,
wato ya zama
majalisar jiha kuma a ce 100,000, dan majalisar Abuja a ce 150,000, to haka ne shine dacewa. Amma in aka bar abin na arha, wallahi abin ɗan siyasar Najeriya yanda muke gani a halin yanzu, abin maimakon kuma a samu kashe wuta sai dai kaga wuta na ruruwa,
wato ya zama to ba yabo ba fallasa, ya zama to ba yabo ba fallasa,
ba yabo ba fallasa. Sa'annan kuma mutane a tsaya kawai a rika zaben na kirki ne kawai, ni a anguwana na san mutumin kirki idan ya fito kaga shi za mu ce dan takarar kansila, amma muddin aka ce an bar abin nan takaka arha a yanda ƴan siyasa ne cikin Najeriya, ina mai tabbatar maka kafin akai zaben Allah kai ya san irin rayukan da za a rasa.
Mun gode Adamu da wannan ra'ayi naka,
wannan shawara ya ka duba ta kuɗa shi lafiya, na gode.
Mun gode Adamu da wannan ra'ayi naka, aka ce hagun wani daman wani. To yanzu ga mu a Jos, wane ne daga Jos?
Yahaya Zarani daga Jos.
To Yahaya, me ye ra'ayinka?
Ra'ayina gara a saukar da kuɗin.
To?
Kowa ya shiga a samu revenue.
Da kyau.
Eh,
ra'ayin Yahaya kenan.
Kowa ya shiga a samu kuɗin shiga.
A samu kuɗin shiga, ko dai ko ba a samu abin nan ba.
Eh, idan mutane suka yi za a samu kuɗin shiga, kuma mutanen kirki za su shiga, domin mutanen kirki suna son shigowa ba su da kuɗi. Da aka sa kuɗin nan da ya mutanen ba su samutawa.
Kuma su je hukuri a sun san su a dai mutanen kirki ba?
Yawwa, kamar angonmu ne na san mutumin kirki. Idan ka ga wani bai da kirki na da kuɗi, ka ga sai katin nan. Wani wadda ya bai da kuɗi, ba iya siya.
To, mun gode Malam Yahaya. Bari mu je Mina. Fadar gwamnatin jihar Naija. Waye daga Mina?
Alhaji Ahmed Balarabe da Jau.
To, Ahmed, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shi ne a kudin da ake sawa shi ka kawo zalunci ga ɗaukar kara mai kiyashi.
Me yasa ka ce haka na?
Sa dauki wanda bai cancanta ba sai ya nuna kuɗi a bar talaka wanda zai ji tausayin talaka ɗan uwan shi.
To yanzu kana ganin cewa a sassauta kenan kai a naka ra'ayi?
Eh, a sassauta. Eh, a sassauta.
To shi kenan, mun gode Ahmed. Yanzu ga kira daga garinmu daga ƙarshe Kwantagora. Waye daga Kwantagora? Wane ne daga Kwantagora?
Ka ba da tunye
kwanta. Sai dai kuma ba a jin ka gaskiya.
Kwantagora Kamal Din ne.
To Kamal Din, me ra'ayinka a gurguje?
To a ra'ayi gaskiya sassauta.
To. Yo, ga shi kana bayani, amma dai kuma layinka bai hita sosai. Kuma da kiranka ne muka zo ƙarshen kiran da za mu iya ɗauka a yau. Sai gobe mu da layuka kun ƙoƙarta ku kira. Mun gode mu duk waɗanda suka samu daman kiranmu.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Akwai lokacin da alamu suka nuna kamar an kawo ƙarshen yakin fasasan Sudan ta kudu na shekaru biyu da rabi. A watan gusan shekarar ta gabata, shugaba Salva Kiir da Riek Machar suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da kawo ƙarshen rikici a ƙasar. Ƙa'idodin yarjejeniyar sun tabbatar da Salva Kiir a matsayin shugaban ƙasa, kana suka mayar da Riek Machar cikin gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya. Amma cikin ‘yan watanni bayan komawa Riek Machar Sudan ta kudu, ya kuma fara aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasar, sai rikici ya sake ɓarkewa, shi kuma Riek Machar sai ya arce daga ƙasar. Ɗaya daga cikin abu mafi muni game da rikicin ƙasar Sudan ta kudu shi ne yadda ake tilastawa yara shiga aikin soja, yaran da shekarunsu bai kai 18 ba, akwai wasu ma da yawa da shekarunsu bai kai 15 ba. Alƙaluma da ƙungiyar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a taƙaice ta gabatar ta ce tun lokacin da rikicin Sudan ta kudu ya barke a watan Disamba shekarar 2013 fiye da yara 16 ne a duka bangarorin da ke fafatawa da juna suka tilastawa shiga aikin soja tun ranar 7 ga watan Yuli na shekarar 2013 lokacin da rikicin ya barke a kasar ta Sudan ta kudu kungiyar UNICEF ta sanar da duniya batun tilastawa yara shiga aikin soja duka bangarorin biyu na yin amfani da hanyoyi daban-daban da suka hada da matsawa iyaye ciki har da yaudara da ci da ceto domin su bada ƴaƴansu a sa su aikin soja rahoton UNICEF ya tadawa Amerika hankali matuka bacin kiran a kawo ƙarshen rikicin kasar ta Sudan ta kudu mun dage gwamnatin kasar da ta adawa su dauki matakan gaggawa na kawo ƙarshen tilastawa yara shiga aikin soja da ake yi ba bisa kaidar doka ba duk waɗanda suke da hannu a wannan al'amari ana iya aza musu takunkumi a ƙarƙashin dokar gwamnatin Amerika bugu da ƙari majalisar ɗinkin duniya na iya kakaba musu takunkumi inji sanarwar da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amerika John Kirby ya gabatar sanarwar ta ƙara da cewa ci gaba da daukan yara ana amfani da su a rikicin Sudan ta kudu abu ne da ba za a lamunta da shi ba daina daukan yara aikin soja da daina yin amfani da su a yakin Sudan ta kudu shine abu mafi a'ala ga Amerika mun tsaya kan bakar mu na gurfanar da duk waɗanda suke da hannu daukan yara aikin soja gaban shari'a su furkanci hukunci sharhi murai Amerika kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amerika
to madalla da kuma shine muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
Mai magana da yawun shugaban kasar Sudan ta Arewa, Salva Kiir ya yi watsi da rahoton zargin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar da laifin tara dukiya mai tarin yawa alhalin miliyoyin 'yan kasar ta Sudan ta kudu na fama da rashin abinci. Mai magana da yawun shugaban Ateni Wake Ateni yau talata ya ce rahoton da kungiyar tallafi da cibiyar da ke Washington da ake kira The Century ta wallafa zancen banza ne da kuma ƙarya ya ce an tsara rahoton ne da nufin bata sunan shugaba Kiir. Tsagaita wuta a Syria ta fara aiki gadan-gadan yau talata a yayin da aka samu rahotannin lafawar al'amurra da kuma tarzoma kalilan da faduwar ranar jiya Litinin aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagaita bude wuta sa'o'i bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceton ƙasar daga yakin basasa shekaru biyar. Shugaban kasar Amurka Barack Obama a yau talata ya yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton yakin neman zaɓe yayin da ta ɗauki 'yan kwanaki domin murmurewa daga rashin lafiyar pneumonia da ya kamata. Mr. Obama ya yi magana a wajen gangamin siyasa da aka yi a birnin Philadelphia sannan ya halarci taron tarawa jam'iyyar Democrat taimakon kuɗi. Kungiyar lafiya ta duniya ta ce an samu nasarar shawo kan bullar annobar ciwon shawara a kasashen Angola da na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da aka yi wa miliyoyin jama'a allurar rigakafin cutar.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin na demokradiyya na Sahabu Imam Aliyu. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa. Sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Martins ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya kuma mu ce sai an jima ku.